Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, marhaban lalle, ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin Nagari na Kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
VOA.
Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa.
Nagari na kowa. Jama'a masu assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Daga cikin dalilai da ke kara jawo koma bayan ilimi musamman a arewacin Najeriya inji masana shine rashin tallafa harkokin ilimi daga rukunin masu hali da kuma halin koyin kula daga iyaye da masu ruwa da tsaki cikin al'umma. Amma jihar Bauchi uwar gidan gwamnan jihar Barista Aisha Abubakar karkashin wata kungiya mai zaman kanta take wa jagoranci da ake kira Brilliant Girls Initiative da turanci ta kashe naira miliyan 15 domin tallafa ƴan mata da iyayensu domin ganin ƴaƴan nasu suna ci gaba da neman ilimi. Abdulwahab Muhammad ya nemi ƙarin bayani wajen barista kan wannan shiri. Ga kuma abin da uwar gidan gwamna Abubakar take cewa.
Dalilin da yasa muka yi wannan tallafi wannan ƴaƴa mata ɗari da muka yi supporting su tafi makaranta shine mace yana da kyau a ce mace ta samu ilimi, an ce in ka ilmantar da ƴa mace ka ilmantar da al'umma gabaki daya. Dan haka akan wannan ne muka fara wannan program din don mu taimaka ma ƴaƴa marayu da marasa galihu. Mun ba mu iyayensu 10,000 akan cewa ba wai mun ba su bane, amma mun ba su ne su ƙara akan jari da suke yi dan su samu dan riban da suka samu su taya waɗannan yaran makaranta su tafi makaranta.
Ɗaliban da suka amfana da kuma iyayensu sun yaba wa barista Aisha dan gane da wannan karamci.
Yanzu ko iya ko zama ba babu abin da zamu iya fada mata sai dai Allah ya taimake ta da karkokin da take yi.
Me kika samu?
Na samu jaka da kuɗi. Takardun makaranta ne da uniform.
Wani makaranta yake?
A Geljole. Toro ne.
Kina aji nawa ne?
Ina class 6 ne. Ina saka mata da alƙairi. Ni ne mamanta.
Maman wa?
Maman ita ne yi mata Umar.
To ga shi kuma kin samu wani abu ko?
Eh na samu wani abu na taimako daga wajen matan gwamna. Ta ba ni kuɗi domin in juya 10,000 ne a ciki domin in taimaka in dan juya shi domin in taimaka a wajen siyan omo. Zuwa idan uniform yayi party a gyara ba wai mu sa a gaba mu ci ba.
Aisha Adamu na samu jaka, na samu kuɗi, na samu kuɗin wanke uniform.
Okay. Da matsalan take kaman a gida ba ku da kuɗin da za ku
yi. A gaskiya to in mun samu ne mu ba za mu samu.
Wanda ku ka karbe
ne ta tsaya mana
ku da wani.
Sunana Nafisa Tubello ne mahaifiya ce ga wannan yarinya da uwar gidan gwamna Hajji Aishatu ME Abubakar ta zabe mu a cikin yara cikin local gamma da aka tattara aka samu hadda wannan yarinya nawa ta samu shiga ciki to muna miƙa godiyar mu sosai game da wannan al'amari.
Sumar Raƙayya ina godiya ga matar gwamna Bauchi masu tausayi masu jin ƙai ya ba ni 10,000 na juya mai jari in Allah ya yarda ne kuma in sha ma Allahu ba ita ba har kannan ta kowa sai mu ran Allah ya yarda.
Wata malama makaranta ta ce waɗanda suka sami tallafin sun cancanta.
Sunana Hajiya Sagir Ibrahim, ni malama ne a Jiji Bauchi Vice Principal Academics. Gaskiya na yi farin ciki kwarai saboda asalin yaran da suka buƙaci tallafi ne ta ba wa wannan tallafin. Saboda a cikin yaran da aka kira ma na tosaya ma wata da ta shigo takalminta duk a yage a ya balle. Uniform din ta ma namiji ne ta saka kuma ita mace ne. So wannan tallafin gaskiya yayi kyau kuma da ba ma iyayen ma tallafi yayi kyau saboda wasu iyayen yanzu da wannan tallafin da suka samu za su samu su yi sana'a su taimaka ma yaran su gudun makaranta.
Bayani daga kungiyar Brilliant Girl Child Initiative na cewa an kashe naira miliyan 15 domin sayan waɗannan kayayyaki da kuma ba da tallafin wa iyayensu. Abdulwahab Muhammad Bura Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A jihar Katsina kuma ma'aikatar kula da harkokin mata da yara ta ce ɗaya daga cikin matakai da take ɗauka na ƙara janyo hankalin uwaye mata game da muhimmancin ilimin ƴaƴansu maimakon sakinsu a kan tituna suna talla shine babban aiki da ta sa a gaba. Dr. Badiya Hassan Mashi wacce ita ce commissioner ma'aikatar ta bayyana haka ne a hira da ta yi da wakilin sashen Hausa Zaharuddin Sani.
To kamar yadda da ka sani aikin ilimin kasuwan yara ta yi akan ita hukumar ma'aikatar ilimi. To mu nan bangaren shine a bayar da kan iyaye mata su sa yaran su makaranta. Ba sa makaranta ba kadai a'a su bari su gama makarantar mu. Za mu lura da cewa in lura da shirin wanda aka na 6324 system din nan wasu iyayen da su ta gama GS3 sai su cire ta sai mata aure. To ana samun wannan matsala sosai. To muna wayar da kan duk damar da aka samu in dai za a wani taro ko wani shiri ko kuma a musamman a gangami a wayar da kan mata iyaye mata cewa lalle ilimin nan shine kan gaba da komai musamman ma a samu ilimin ma secondary ka same shi to daga nan ne kana iya ci gaba da rayuwar kai da duk kake so ka samu dai foundation to ana kokari bakin iyawa iyaye kuma su la'akari cewa tallace-tallace da suke sa ƴaƴansu yana hana su zuwa makaranta to shi ma ana wayar da kansu kuma ana kullo da shirye-shirye na empowerment programs da ake ba iyaye mata su dogaro da kansu don su tallafa ma yaransu ta bangaren su je makarantar kuma su hana musu tura musu talla wanda ke tura su su tashi da halin kasani ta yi da bangarori da dama na fannin rayuwa.
Akwai wani bangare na ma'aikata take da ya fice musamman wajen mai da hankali akan makarantun mata na koyar da sana'o'i. Wani ƙarin bayani zaki yi mai sauraron mu?
Muna da ƙasaitaccen shiri musamman a cikin wannan shekara. Dama can ana kulawa din da a wannan cibiyoyi din tuntuna an zagaya an ga matsalolin da suke ciki kwanan nan ma an turo jami'ai daga Abuja National Center for Women Development sun zo sun yi survey din wasu daga cikin women center din nan wanda mu ne muka neme su suka zo suka ba da technical support suka ba su horaswa da sauran abin da ya kamata kuma za su dawo su ci gaba da yin haka nan malamin da ke wurin a koya musu makama ta zamani yadda za a samu cigaban sana'o'i da ilmantarwa na mata ta dalilin wannan santocin. Yanzu shirin da muke da shi shine za mu tattara ƙungiyoyin mata ta kowace local government da ke akwai su zo a yi musu training na musamman sannan kuma a ga me ya kamata a taimaka musu ta hanyar wannan women centers ɗin. To yanzu shirin da muke da shi a cikin shekarar kenan za a yi gyaran women centers ɗin nan za a kuma kai musu tallafin kayan aikin da ba su da shi sannan kuma za a wayar da kan mata su zo su amfana da tagomi suna ke ƙarƙashin wannan women centers ɗin.
Har a cibiyoyin koyar da mata sana'o'i da dai makamantansu akwai wani ɓangare da ake koyar da ilimin yaƙi da jahilci ga su waɗannan mata da ba su samu zuwa makarantu ba. Wani ƙarin bayani za ki mana dangane da wannan?
Akwai abubuwa da dama da za su koya ta ƙarƙashin wannan ba lalle sana'a kaɗai ba. Akwai magana yaƙi da jahilci. Yawancin matanmu na karkara ba su samu damar yin karatun boko ba to za a ana koyi akwai azuzuwa na yaƙi da jahilci da ke ƙarƙashin wannan women centers. Kanin ne masu za ta zo ta koyi yadda za ta koda karatun da rubutu ta iya sannan kuma akwai ɓangare na addini wanda za su koyi addinin su su san makaman rayuwarsu da dai ɓangare har da counseling ma.
Kamar na so in ga kuna faɗakarwa akan yara da suka ajiye karatu musamman mata da shan miyagun ƙwayoyi ya zuwa yanzu ya wannan shiri yake kuma akwai wani ƙuduri da kuke da shi na ƙara bunƙasa wannan shiri?
Wannan shiri ma shine gaba-gaba a garin mu yanzu saboda gyaran al'umma shine kan gaba da komai. Dai shirye-shiryen da muke da su na tattalin arziki da ake kokarin a ba mata harkokin da za su dogaro da kansu da sana'o'i to idan al'ummar da ke kansu ba ya shiga cikin matsala misali suna shaye-shaye tun da kowa ya ga irin matsalar da ke akwai yanzu iyaye mata da matasa sun unguna sun shiga cikin wannan har an tsazamin harka ta shaye-shaye to ta amini da kuma miyagun ƙwayoyi wasu saidawa suke wasu kuma suna to duk shi zai kawo ci ba duk wani tsari za a kawo na empowerment ko na menene burin su amsa su saida su karyar da abin nan ba za su amfana da shi ba to kaga abin nan ba za mu cimma burin da muka sa gaba in ba a saita su kwakwalar su wa'annan mata ba a saita zuciyarsu su dawo bisa hanya madaidaiciya yanzu haka akwai jadawalin da muka tsara wanda kowane women center ta zone akwai tsari na karantarwa na wa'azi da za a rike duk bayan sabbin musulunci ya shirya.
To ya kuke da irin waɗannan yara da suka gagara musamman na mai da hankali akan shan miyagun ƙwayoyi da rashin zuwa makaranta, akwai wani shiri da kuke na killace su daga cikin sauran?
Idan aka yi mashi duk hanyoyin da ya kamata na counseling da sauransu ya bijire, to su ma za mu ɗauke su. Mun riga mun haɗin gwiwa da NGLEA da girma gwamnan jiha tun dama ya gina musu mahallin da za a yi rehabilitation a NGLEA. A ƙalla za muna da accommodation na yaro 50 tashin harko kenan. To za mu bi tsatsani yaran da suka gagara a kai su a masarautar rehabilitation.
Kwai shirin da kuke na ƙara bunƙasa harkokin sana'o'in yaran nan musamman waɗanda suka ajiye makaranta domin a inganta rayuwarsu domin dawo su ci gaba da wannan karatu da suka aje?
To nan wannan wurin za a koya musu sana'a, za a koya musu addininsu da duk abin da ya kamata. Su kuma iyayensu bi da addu'a, tunda addu'ar iyaye ba ta faɗuwa. Kuma batun cewa ɗanka ya gagare ka bai taso ba, da izinin Allah in je aka koma ma Allah kuma aka ce da zuciyarsa za a yi wannan abu, to insha Allah za mu ga nasara cikin wannan al'amari.
Na karanta a shafin ɗaya daga cikin dandalin sada zumunta, gwamnan jihar Kaduna Malam Nasir El-Rufa'i yake kokawa kan sabbin malamai su 25,000 da gwamnatinsa ta ɗauka su mai gurbin waɗanda ya kora. Matsalar ita ce waɗanda aka ɗaukan ko kuma wasu daga cikinsu su ma kusan tara ce take dukan goma, domin an ba su takardunsu rubuta amincewa da ɗaukarsu aiki, amma wasu daga cikinsu sun kasa rubutawa. Wanda kamar yadda gwamnan ya ce akwai alamar ba su da kansu ne suka ɗauki jarabawa da aka ba su domin samun wannan aiki ba. A nan haka ne wakilin sashen Hausa Iliya Kure ya zanta da ɗaliban wata makaranta da ke ƙauyen Kabobo a ƙaramar hukumar Igabe a jihar Kaduna kan yadda halin neman ilimi yake a gare su a halin yanzu.
Ya sunanka?
Shubairu Umma.
Me ka zo yana?
Karatu.
To naga kai kaɗai me kake yi to?
Ina karatu.
Ina malamin ku?
Bai zo ba.
Kun san dalili?
A'a.
Tun da wani lokaci, tun yaushe kuke zuwa ba malami?
Tun bara.
Kana aji nawa?
Class 6.
Yanzu ka iya rubutu da karatu?
Eh.
Kai mai ABCD inji?
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R X T S T U V W X Y Z.
Ya sunanka?
Abdul Muhammad.
Ajin ka nawa?
Ajina 3.
Kai ABCD?
Eh.
Me kake yana ba malami?
Mun zo karatu ne, to shine nan malamin bai zo ba.
Sai kuma me?
to da bai duba mu sai muka tsaya su kuma sauran sai suka wuce.
To me kake yanzu?
Yanzu nan na zo karatu ne, muna jira malamin ya zo, in bai zo ba muka jira bai zo ba sai mun tafi gida.
Tun yaushe kake ba malami?
To a kalla da zai kai shekara.
What is your name?
My name is Hafiz Muhammad.
And what class are you?
Yes.
What is your name?
My name is Subair Umar.
What class are you?
Class 6.
What are you doing without a teacher in school?
No English. Goodbye, goodbye, teacher. Goodbye, friend. Goodbye, everybody. We are going to call and come again. Goodbye, teacher. Goodbye, friend. Goodbye, everybody. We are going to call and come again. We are going to. Goodbye, teacher. Goodbye, friend.
What is your name?
My name is Abdulshit Abdurrahman.
What class are you?
Class six.
What are you doing without the teacher in school?
Namakaliana.
Thank you. What is your name?
My name is Paul Yang.
What class are you?
My name is Paul.
What class are you?
My name is Paul.
Amma iyaye sun san irin matsalar da yaran nasu ke ciki na rashin iya karatu? Ga abin da wata uwa ke cewa.
Ba su yi a makarantar nan sai a hankali saboda malaman ma ba su cika zuwa ba. Ga dai makarantar nan dai an gina amma dai gaskiya ba ƴan su wadatattun malamai. Tunda ma saboda matsalar rashin zuwa makaranta waɗanda suka dan tasa kaman waɗannan ƴan su duk bana an kwashe su an wanda suke da ƴan uwa a gari an kai su. Wa'yansu an kai su Zaria, wa'yansu an kai su wani yaro an kai shi can Kabala. To tunda ba makarantan anan iyayen su suka kai su gurin ƴan uwansa haka. Gaskiya muna son yaran mu su ilimi sosai, yaran mu mata har zuwa matakin dai lokacin dai da za a aure da su. Tunda mu nan ƙauye ana yawan aurar da yara dai da wuri, amma dai muna da son yara dai su ilimi, ana aurar da su 13 haka. Yanayin ƙauye yanayin shi kenan 13-14.
Ga abin da mai unguwan yankin ke cewa.
Sunana Alhaji Abdullahi Kabobo mai anguwan Gabas. Wata ainihin wannan gari dama gaba ɗaya ba makarantan. Ni ne na tafi local government na roƙo nan local government Igbi na roƙo malamai suka fara kowa a zaure. Sannan aka fara muka zo aka gina wannan makarantan development area. Sannan kuma aka zo aka gina wannan makaranta gatan sabo wanda aka fara koyar da yara. Yanzu maza da mata muna sha'awan za mu tafi koyar da yara maza da mata yanzu. Insha Allah za mu mai da hankali wajen hata ma saboda zuwan kunan kowa mai da kai ko mun waye. Za mu riƙa tura yaranmu ƙanana da yara da mata a makaranta.
Akwai babban aiki a makarantu da dama game da iya rubutu da karatu na yara. Akwai bukatar gwamnati da ma dukkanin masu ruwa da tsaki su tashi haikan wajen ceto ilimi a Najeriya. Iliya Kure, muryar Amurka daga Kaduna, Najeriya.
A makarantu masu zaman kansu inda watakila ba su da matsalar malamai kamar yadda lamarin yake a rahoton da ya gabata. Matsalar su ita ce ana zargin ɗalibai a irin waɗannan makarantu masu zaman kansu da nuna ƙuruciyar ɓera a lokacin jarrabawa. Kan haka Zaharaddin ya zanta da shugaban ƙungiyar masu makarantu masu zaman kansu a jihar Katsina.
To jama'a masu sauraron mu, wannan shiri na nagari na kowa yau yayi bako wanda shine da Aliyu Rabi Kurfi wanda shine shugaban ƙungiyar masu makarantu masu zaman kansu a nan jihar Katsina. Dakta, akwai wasu al'amura da suke tasowa irin makarantu masu zaman kansu musamman wanda zaka ga ana cewa ana sata ansa wanda hukuma kun yunkuri kuna ganin wannan abu sai kun kawo ƙarshen shi.
Wannan al'amari haka yake, idan an ce sata to sata dai abu ne wanda yake haramtacce kenan. A makarantu abubuwan da ake koyarwa yara ba su tsayawa su yi karatu idan lokacin jarraba su ya zo. To maimakon su tsaya su yi amfani da hankulansu da basirarsu sai kasance sun koma suna neman hanyoyin da ke za su yi amfani da kayayyakin makaranta littattafai da makamantansu su sato abin da yake daga cikin littattafan nan ko wanda suka rubuta a boye domin su zubar da shi a bisa takardar da aka ba su ta jarabawa a gaskiyar magana ya yawaita a rayuwar makarantu a Najeriya da kuma kasashe daban-daban dole muke kuka da kanmu ko mu san hanyoyin da yake zamu bi domin mu yi wannan magana al'amari amma tabbas akwai wannan al'amari wanda yake mai cutarwa ya riga ya zama ruwan dare a makarantun mu tun daga farkon makarantu na ince secondary har ya zuwa irin jami'o'i da polytechnic da na colleges of education da makarantansu abin ya zama ruwan dare
wani lokaci ana cewa ana gudanar da jarabawoyin kammala makarantun secondary musamman wayar da ne ku zaka mutane ma za su rinka rubabi bari mu je irin waɗannan makarantu masu zaman kansu domin cin wannan jaraba wani lokaci zaka har wasu irin santoci din nan ana ce musu miracle center
ita wannan sata an sako kuma rububin zuwa makarantu waɗanda ake cewa ana samun saukin cin jarabawa abinda yake kawo haka ai ba wani al'amari bane ba illa kin tsayawa ga su yaran mu su yi nazari akan abubuwan da ake koyar musu so kaga kenan abinda yake kawo wannan shine lalacewar ilimi ta balbarewa shi ko dai ya kasance saboda su yaran abinda ake koyar musu da shi bai gamshe su ba ko kuma ya kasance sakacin su ne na kin tsayawa su fahimci abinda ake koyar da su din ya sanya in sun je wajen jarabawa din su rasa abinda yake za su iya rubuta saboda haka sai sun nemi wasu hanyoyi na daban saboda haka ne ina ganin cewa akwai matsaloli da dama waɗanda suke haddasa wannan ko dai daga bangaren koyarwa na makarantun da ake koyarwa din babu isasshen lokaci babu isasshen kayan aikin da yake sanya wannan
sai wani lokaci wanda ita ma'aikatar ilimi ta gwamnatin jihar Katsina ta kewaya domin duba irin waɗannan makarantu masu zaman kansu a inda har ta rufe wasu saboda rashin cancanta su akwai wani kokari da kuke na ganin kun dawo da wurin karatun nan irin ya kasance guri ne mai kyau
a zahiri Alhaji Zahardin gwamnatin jiha a karkashin mai girma Right Honorable Alhaji Aminu Bello Matsari tana iyakar kokarinta mun zauna tare da shi karo na farko ya kirawo mu yayi koke akan irin yanda yake ganin makarantu suna tabarbarewa da yawa waɗanda suke cewa suna ikirarin suna da makarantu wasu nasu ne na kansu kuma sun tsaya sun yi shiri mai nagarta amma akasari na makarantun wasu kawai na waɗanda ba cikakken ra'ayi akan ilmantarwa suke da shi ba kuma masaniya suke da shi akan yanda ake tabbatar da harkokin koyarwa ba to wasu su kuma sukan dauke irin wannan su je su samu gidaje ko wasu shaguna su dauka su ce nan za su rika koyarwa a kowane irin mataki akwai abubuwan da ake bukata na koyarwa amma sau tarin yawa wasu ba su amfani da wannan to kaga a nan wurin na farko san zuciya ke sa wannan na biyu kuma akwai sakaci daga hukumar da nauyin yin register na makarantu ta dogara akai to wannan ba karaman matsala bace amma mu a matakin mu mun dauki matakai iri daban-daban mun zauna tare da commissioner ilimi na jihar Katsina professor Badamasi Lawal Charanci mun tattauna akan irin waɗannan matsaloli kuma mun yi kira akan ita hukuma cewa lallai ta sa baki wuraren duk da suka tabbatar da cewa bai cancanci a koyar ba to ya kamata ainihin a dauki matakai muna yin kira ga ita kanta hukuma din da su rika zagayawa suna dudubawa suna taimaka mana a shirye muke da mu dauki kowaɗannan irin matakai da ya kamata domin a yi waɗannan
masu tsaro da wannan Allah ya kawo mu ƙarshen shirin na gari na kowa a wannan mako sai kuma makon sama da yaddasa za mu sake dawowa da wani sabon shiri kamar na madadin dukkan wakilanmu da kuka ji da Cibahiro Dido ne wanda ya daidaita sautin shirin a nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in yi sallama da ku sai mako
yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin ni ne naku Ibrahim Ka'almasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a huta lafiya.